بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Asabar ne, wanda ya daidai da daren 8 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430, daidai da 28 ga watan August shekara ta 2009. Wannan shine kasid na biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda ainihin muka fara a yau din nan. Kasar na shida, ko haka kuka rubuta, wanda kuka rubuta shi na karanta muku. Kasar na shida, ko wannan shi ne kasar na shida daga cikin jeren giyan ainihin wato karatuttukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda ainihin muka sanyawa Al-Qur'ani mu'ujizar mu'ujizoji, wanda idan jama'ar musulmi basu manta ba, har yanzu muna tattauna ainihin bayanai ne dangane da abin da ya shafi shimfiɗar tafsirin da za mu fara insha Allahu ta'ala a bana. Amma da yake tafsirin namu zai ɗauki wani salo ne wanda galibi ba a saba jin shi ba, shi yasa muke shimfiɗa ƙa'idoji da kuma tsare-tsaren da muke nufin mu gabatar da ainihin tafsirin a kansu. Jama'a basu manta ba, har wa yau muka ce hanyoyi mafi dacewa wajen gabatar da tafsirin Al-Qur'ani shine a ɗauki Al-Qur'ani a fassara Al-Qur'ani da junan shi, sannan a ɗauko sunna ingantacciya ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama a fassara Al-Qur'ani da ita. Har wa yau a ɗauko zantuttuka daga cikin fassarorin da malaman farko cikin sahabbai suka yi wa ainihin Al-Qur'ani. To anan akwai hamzari ba gudu ba. A cikin littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim, Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani yace, tunda dai har ana kafa hujja da zantuttukan sahabbai a wajen fassara Al-Qur'ani da kuma hukunce-hukuncen fiqh da makamantansu, to ya zama wajibi kenan a rinka bincike ana tacewa, ana tabbatar da ingantattu da waɗanda ba su inganta ba kafin a kafa hujja da su. Wannan ke nuna mana ashe kamar yadda muke cewa ba za a ɗauki hadisi marfu'i, wato magana Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko wata fatawa da ta zo daga gare shi ba, sai wadda ta inganta. Hakanan duk abin da ya zo daga sahabbai ma sai wanda ya inganta, wanda duk bai inganta ba ba za a yi hujja da shi ba. Domin in ba haka ba, anan kuma za a samar da wata tufka da warwara, domin kamar yadda ake ruwaito maganganu daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, malamai su bincika sai su ce waɗannan ba su inganta ba saboda ba su cika ƙa'idoji na ilimi ba. Haka aka ruwaito daga sahabbai irinsu Abdullahi ɗan Abbas da Abdullahi ibn Mas'udin da ainihin Ubayy ɗan Ka'ab da Ali ɗan Abi Talib da Usman ɗan Affan da makamantansu, dangane da abin da ya shafi fassara ta Al-Qur'ani. Sai ya zama wasu abubuwan sun inganta, wasu kuma ba su inganta ba. Muka ji cewa idan har aka bincika ba a samu fassara daga waɗannan matakai guda uku ba wadda za ta taimaka domin fassara ayar da ake ƙoƙarin fitar da ma'anarta, sai a tsallaka zuwa ga tabi'ai. Tabi'ai sun shigo cikin zamanin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa zamanin alheri ne, kuma malamansu malaman alheri ne, domin su ne ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, su ne ainihin sahabbai. A jiya ne nake muku alƙawari cewa insha Allahu akwai darasi na musamman da zan zo in yi mana bayani dangane da madarisus sahaba at-tafsiriyya, makarantun sahabbai na tafsirin Al-Qur'ani, makarantar Ubayy ɗan Ka'ab, makarantar Abdullahi ɗan Mas'ud, makarantar Abdullahi ɗan Abbas, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda, da makamantansu. Yaya waɗannan makarantu suka juye suka karkasu a ƙasashen Makka da Basra da Kufa da Madina, har kuma ainihin al'amarinsu ya watsu zuwa ga duniya wanda ya zama alheri mai ɗimbin yawa. To za mu yi magana dangane da wannan insha Allahu ta'ala. Sannan muka ce ƙarshen tika-tika-tik shi dai Al-Qur'ani, dama Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, mun saukar da Al-Qur'ani ne da harshen Larabci don ku fahimce shi. wannan aya tana nuna mana tamkar inda ba da larabci aka saukar da alqur'ani ba ma ba ma za a fahimce shi ba wannan magana ita ce gaskiya wadda dukkanin malamai suke akai domin wani sako ne mai girma wanda babu wani harshe da zai iya daukan shi ya bayyana shi daga Allah in ba harshen larabci ba amma shi larabci kamar yadda aka san kowane yare ne yana tatawuri yana juyawa da gwargwadon ɗayan abubuwa guda biyu shigowar waɗanda ba ɗan asalin yaren ba da kuma daɗewar zamani yanzu ɗauki misali ga harshen Hausa irin wannan Hausar da nake yi ba irin ta ce kakanninmu Hausawa suka yi a shekaru 100 da makamantansu da baya can ba Hausa ta samu ainihin juyin juye hali ba dan komi ba saboda na farko ko dai zama asali ni din ba Bahaushe bane ko kuma asali ni din Bahaushe ne amma kuma wasu kabilu da ba Hausawa ba sun shigo mini sakamakon haka Hausatawa wasu abubuwa sun shigo sun nakasa sannan abu na biyu tsawon zamani yana sa wasu kalmomi su sullube yanzu kar ku manta yau kwana biyu kenan ko uku aka nemi kalmar dalibi a majalisin nan namu ga su mafi yawanci Hausawa ne da kyar aka samu wani Bahaushe ya duba tsohon dictionary da ya gada wurin kakannin shi sannan aka gano cewa abinda ake nufi da dalibi student shine me shine titibiri mun fahimci wannan da kyar aka samu wani ya je duba dictionary din kakan shi ya gano haka amma kusan kowa kasa ganiya domin me Bahaushe sai ya ce almajiri almajiri shine pupil to wannan turanci ne ne wannan larabci ne don almajiri almuhajir ne pupil kuma turanci ne to me ke ce kalmar da Hausa ita ce kolo to sannan sai a ce talib sai kuma a ce student wannan turanci ne wannan larabci ne to da Hausa fa shine titibiri to sannan sai a ce gardi to waye gardi shine graduate kaga kalmomin ma akwai coherence akwai ainihin alaka da kamar suna tafiya akwai insijami a tsakanin su idan kun fahimci wannan da kyau a Hausa kenan yanzu ƴan mata nawa ne suka san adiko ƴan kadan ne ƴan mata nawa ne suka san fatari ƴan kadan ne menene adiko shine dankwali dankwali ba Hausa bace fatala ba Hausa bace domin fatala larabci ce fatala larabci ce adiko kuma dankwalifa dankwali kuma kalma ce murakkaba kwali ake nadewa a jikin shi lokacin da bature ya zo da shi a sa a leda shine ake cewa dan kwali kamar yadda ake cewa dan kunne dan kunne ba asali shine sunan shi ba akwai abin da yake shine sunan shi menene sunan shi yari ka ji wani ma ya duba dictionary din kakan shi ina fatan gane ina fatan kun gane idan ya zama mu kenan Hausawa jama'a waɗanda duka yawan mu in aka dube mu a duniya da yawan kasashen mu bai kai ɗaya bisa ainihin bai kai rabin kasashen larabawa da yawan larabawa ba bai kai dadewa da makamantansu na laraba in ya zama mu kanmu yanzu kalmomi da yawa sun sullube mana ina kuma ga larabawa waɗanda kusan duk kabilun duniya sun je sun shige su ina kuma ga larabawa waɗanda littafin ya dade da saukarwa shi yasa abin mamaki hatta larabawan da qur'anin ya sauka a tsakiyar garin su a yau ina karanta littafin ba sa fahimtar shi mutanen garin Makka ba za ka je anguwar Jurhum nan ce asalin anguwar da Isma'il ya zauna dab da Ka'aba da shi da mahaifiyar shi Jurhum Street sunan wurin ma layin Jurhamawa su ne asalin larabawa yan asali mutanen kasar Yaman da suka zo suka zauna ga su ga makwabciyar su ita ce uwar Isma'il Allah ya kara musu aminci gaba daya ta za ka je cikin su yanzu kana karanta alqur'ani duk wanda ka ga ya fahimci karatun sai in yayi makaranta kuma makarantar ma galibi sai in yayi abin da yake mafi karancin degree daya dan ya gama secondary school galibi in ka zo ka nemi shi larabci sai ma ya kelkele maka da dariya kamar ma baya fahimtar me kake cewa kamar ka zo mishi da wani yare ne idan kun fahimci wannan ashe kenan lallai in ana so a fahimci qur'ani sai an yi me sai an koma asali an koyi lughatul qur'an sai an koyi irin larabcin da alqur'ani ya sauka da shi to wannan larabcin kuma galibi yau a makarantu ba shine ake koyarwa ba ashe in kun gane wannan hatta larabcin da muke cewa a koya, in dai makasudi shine a koyi larabcin da za a fassara alqur'ani da hadisi da shi, to shi kuma wannan larabcin na musamman ne. To a ƙarƙashin wannan jama'a, ahlus sunna suna buƙatar su samar da makarantu na musamman, ba don kuma ba domin karantar da larabci irin na alqur'ani. Ina fatar mun gane wannan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka malamai suka ce duk in ka kasa matakai hudu din nan, to zaka iya tsallakowa mataki na biyar, shine zaka iya komawa ka fassara alqur'ani da asalin shi. Shine me? Shine larabci. Amma ita wannan fassara da zaka yi da asali, kuma zamu zo mu kawo wasu ka'idoji ba da jima wannan ba waɗanda za su taimake ka don kuma kar ka ci ka sakau wa larabci din talala. Anan ma kuma sai ka tafi ka gangara zuwa garamin da ba za ka iya fitowa ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A jiya sai na ɗauko mana wata mas'ala mai matuƙar muhimmanci a kan cewa, idan har kana neman ingantacciyar fassara, aka ce ka tsaya ga tsarin salaf. Tsarin salaf ɗin shine fassara alqur'ani da qur'ani, ko fassara alqur'ani da hadisi, ko fassara alqur'ani da ita maganga da fassarori na su malaman salaf ɗin. To mun kawo muhimmancin haka, kuma mun kawo su kansu salaf ɗin da kansu suna taka tsantsan, don haka kai ma sai ka rinka taka tsantsan. To amma wani haɗari ke biyo baya dangane da fassara alqur'ani da irin taka fahimtar, ko da ƙarfin larabcinka, ko da tunanin ƙwaƙwalwarka, ko da ra'ayin ƙungiyarka ko mazhabinka. Shine a jiya muka fara karantowa a inda muka ji manya-manyan malamai irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, idda suka nuna ainihin haɗurran irin wannan abun, cewa mutanen da suka fara yin haka a duniya su ne khawarij, da suka ɗibi ayoyin alqur'ani da Allah ya saukar da su a zamanin annabi da sahabbai, sai suka rinka ɗibo ayoyin da suka sauka akan kafirai, sai suka rinka labta su akan sahabbai cewa sahabbai sun kafirta. Don haka suka kafirta Sayyidina Usman, Allah ya ƙara mishi yarda. Sai kafirta Sayyidina Ali, Allah ya ƙara mishi yarda. Sayyidina Muawiya ma so kafirta shi. Suka kafirta kowa cikin sahabbai. To ba nan ba, sai kuma suka ce jininsu ya halatta. Don haka sai aka yi rabon kwangilar zuwa kashe su. Aka turo wannan zindiki ya zo ya kashe Sayyidina Ali, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Shi kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar mishi da la'anar shi a cikin wutar jahimu. Aka tura wancan ya tafi wurin Muawiya, bai samu dama ba, shi kuma ya samu ya raunata Muawiya, ya bugi ƴaƴan marinan shi, daga nan Muawiya bai sake haihuwa ba har ya rasu. Aka tura wannan zuwa ga Amr ibn al-As, ya tafi masallacin da Amr ibn al-As yake limancin sallah asuba, ya je zinduma wa limamin wuka. Ashe a wannan rana ba Amr ibn al-As bane, ya daga wukai yana kuwa yana cewa yayi nasara. Sai Amr ibn al-As ya ji shi ya ce sai dai kuma ka kuskura wanda ka haro. Haka suka yi wannan ainihin watanda da sahabban manzon Allah, cewa tunda sun kafirta duk abin su daidai kun ga rurukan da suke aje a kashe su. Kuma suka yi wannan plan din a cikin mako guda. Ina fatar an gane me yasa, saboda su sahabbai suna kan fassara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su ko waɗannan karnukan bana ne, sai suka taso a bana suka iya nasu tafsirin, kuma suka ce ba wanda ya iya cikin sahabbai, kuma dole kowa cikin sahabbai ya bar tashi fassara ya dawo kan tasu. Ina zai yi haka? Kai da kai karatu hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wani kare karan wutar jahannama wanda bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba, dan kawai yana karanta alqur'ani da fatar bakin shi, karatun da bai wuce ainihin cikin zuciyar shi ba, yace sai kai ka bar fassara da manzon Allah ya dora ka, ka dawo ka kama tashi, in ba haka ba ka kafirta kuma jininka ya halatta, by extension kuma zai tashi ya kashe ka. Waɗannan su ne khawarij, na daga cikin damage kenan da hadarin da fassara take jawowa in ba ta salaf bace. Ita ce kafirtar da dukkan musulmi baki daya, da kuma halattar da jininsu, da kuma tashi a aikace domin zartar musu da wannan hukunci. Hadari na farko kenan. Abu na gaba, sai malam yace wal i'radu an manhajil sahaba radiyallahu anhum wa salafis salih yu'addi bila shak ila takhabbut fi fahmin nusus. Kaucewa game da tafarkin sahabbai da kuma malaman salaf, wato tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa, babu shakka yana kaiwa zuwa ga gargada wajen fahimtar nasoshi, yana kaiwa wajen tufka da warwara wajen fahimtar nasoshi, yana kai mutun zuwa ga fadi tashi yayi magana nan gobe kuma ya fadi wata akasinta a cikin kuma mawdu'i guda. Duk wannan yana ɗaya daga cikin haɗurran da ke biyo bayan kaucewa fassarar magabata. Wa hajru maqasidiha, da kuma kaurecewa asalin makasudin da nasoshin yake nufi. Nasi zai zo ga abin da yake nufi, kai kuma sai ka zo sai ka abin nan. Misali ya zo cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, wani zo ya samu Sayyidina Ali, shi ma khawariji ne, yace idan abin da Allah yake faɗe gaskiya ne a bisa irin fassarar da kuke mana ku sahabbai, cewa walan yaj'al Allahu lil kafirina a 'ala al mu'minina sabila, faufau Allah ba zai bada nasara ga kafirai ba akan ainihin mu'minai. Idan wannan maganar gaskiya ce, ya ake yi kafirai suke yakin musulmi kuma su yi nasara akan su? Kaji abin da ya kawo Sayyidina Ali. Sai Sayyidina Ali ya ce a'a, ai ita ayar ba abin da take nufi ba kenan. Sai ya ce karanto abin da ke kafinta da karanto abin da yake bayanta zai fassara maka cewa ayar tana magana ne akan ranar alkiyama, ba a nan duniya ba. Za mu zo mu tattauna waɗannan misalan kaɗan kaɗan insha Allahu ta'ala in lokaci ya bayo a yau. Ashe wannan yake nunawa abinda ita ayar take nufi ma sai ka kasa gano ma'anar shi. Saboda me? Saboda ka kauracewa shiriyar su wa dalailiha, da kuma menene ayar take so ta nuna maka. Duk sai ka kauce, sai ka bauɗe, kai dawa a halin ita kuma ayar tana nan a cikin gari. Qala ibn Taymiya, Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya al-Harrani, Allah ya gafarta mishi, yace وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل أن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. مرجئة ومن يبياني أكنسو وسمتانيني سبو دا سسوتي دا قدن زافة فاوة حرسك لا لا تي دا فهمتا تغري لما دا القرآن دا سنة. حرسك كيسنا تيوا الإنسان كالريش لا طاقة له في المعصية وفي الاتباع. Suka ce ɗan adam ba a bakin komi yake ba, kamar gashi ne yake yawo a iska, yayi iya da kanshi, in ya sha giya to me laifin shi? Kaddara ce ta hau kanshi. In ya je zina yayi iya da kanshi, kaddara ce ta hau kanshi. Dan haka su suka ce duk abin da musulmi ya aikata ko ma menene, to dai Allah ba zai azabtar da shi ba, zai shiga cikin rahama Allah, saboda ai yayi iya da kanshi. Wannan sassauci ne yawa, kamar yadda khawarija su kuma da zafi ya yawa sai suka ce duk saban da kai gaba ɗaya ka kafirta, kuma in ka shiga wuta za ka dawwama a kai. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Shi ne sai malam yake cewa wa atamadu ala ra'ayihim, sai suka rinka dogaro akan ra'ayoyinsu, wa alama ta'awwaluhu, da kuma irin yadda suke karkatar da fassarori na alqur'ani da hujjar me. Malam yace bi fahmin min al-lugha, sai su ce ai ga abin da suka fahimta na lugha. Ba abin da ya shafe su in sun jawo aya su binciki wace aya za ta taimaka a gano ma'anarta, wani hadisi ne, wace fassara cikin fassara magabata, sai su ce ai al-lughance wannan kalmar ma'anarta kaza. Misali ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa, madadin su dubi akwai wasu ayoyi da za su taimaka a gane ma'anar kalmar istawa. Na'am akwai. Akwai wasu hadisai, na'am akwai. Akwai fassarori daga sahabbai da tabi'ai, na'am akwai, da suka tashi kawai sai suka ce ai istawa din nan ma'anarta istaula, mamayewa. A ƙarƙashin hakan nan da nan sai suka kawo istaula bishirun alal iraki kaza kaza, sai suka yi ta kawo waƙe-waƙen larabawa na shirme. Sun bar fassarar da alqur'ani yayi wa junan shi, sun bar ta manzon Allah wanda aka saukar wa da alqur'ani, wanda Allah yake cewa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi. An saukar da alqur'ani ne don annabi ya zauna yi wa jama'a bayani, yi musu fassara. Suka tsallake bayanin nashi, suka tsallake bayanin sahabbai, suka tsallake na tabi'ai, sai suka gangara zuwa ga lughal arabiyya al-mukassara, wadda ta faru a bayan ma lugar ta riga ta rikice ta samu matsala. Kawai sai suka gini akan haka. Don haka da sun zo ma'anar istawa, sai su ce ma'anar ta istaula, kawai ma'anarta Allah ya mamaye sararin samaniya ne, ba wai ana nufin Allah ya daidaitu ba. Menene ya ja musu haka? Sun kauce daga shiriyar Allah da annabi da sahabbai a wajen fassara ire-iren waɗannan ayoyi din da hujjar lugha. Sannan wa hadhihi tariqatu ahlil bid'a, malai yace wannan ita ce hanyar ƴan bid'a gaba ɗayan su, da ƴan shi'a, da masu ɗariƙun sufaye, da masu bin murji'anci, da khawarijawa, da duk wani wanda ya sauka daga tafarkin sunna. Wannan ita ce hanyar su gaba ɗaya, domin dama su ƴan bid'a asali uwarsu ɗaya, uba ne kowa da nashi, wani sai ya zama zai kullo ne a zagin sahabbai shine dan shi'a, wani zai kullo ne a zagin ahlul baiti shine nasubi, wani zai kullo ne akan kafirta sahabban baki ɗaya, da ahlul baitin baki ɗaya, da halatta jinin su baki ɗaya, wannan shine khawariji. Wani kuma zai fito ne akan zargin cewa hanyar su tana da kunci, in ana son sharhi a biyo hanyar waɗanda suka zo bayan bayan su, waɗannan su ne jahamawa su kuma. To mafi yawancin masu bin ɗariƙun sufaye a nan su kuma ta ƙare musu, in suka zo sai su ce na'am, su ba su da wata suka da za su ce wa sahabbai ko tabi'ai, sai dai tariqatu salaf abyaq, sai su ce hanyar magabata tana da kunci ne, wa tariqatu salafi abyan, sai su ce ita kuwa hanyar ainihin khalaf, hanyar waɗanda suka biyo baya ita tafi bayanai, su kuma bayani suke so, koda bayanin zai kai ga rudani, su dai bayani suke so. Dan haka masu ɗariƙun nan suka bi suka kawo rudani a cikin addini. Sai mutum yayi mummunar kalma, in ka ce wannan bata dace ba, sai ce wannan ilmul baɗini ne, sai ce da Allah, da manzon Allah da fafaroma duk ɗaya ne, in ka ce a'udhu billahi, sai ce to saurara, ai ilmul baɗini ne baka sani ba, waye yayi manzon Allah, sai ka ce Allah, wane ne ya yi fafaroma, sai ce sai ka ce Allah, sai ce to ba gashi ba, ha an fito maka da abu. Yanzu ka yadda kai a dubi shehinka a ce da shehinka da fafaroma ɗaya ne, kafin a yi maka sharhi ba ka yi kukan kura ba ka ce za ka yi shahada, ko ba haka ba ne? Ba daidai ba ne, kalma ba ta da ladabi, kar ka yi ta. Yaushe za ka buɗe baki ka ce salati fati ta fi alqur'ani so 6000, a ce a'udhu billahi, sai ka ce to saurara, ai misali wannan qur'ani da kake ganin shi ɗirke ke, da wannan salati fati da kake ganin ta ƴar mitsila, ai kamar kwalba ce ta turare da garwar ruwa, wannan kwalbar ruwa garwar turare ga ta nan ɗirke kiya, amma naira 30 ce garwar ruwa ga ta ɗirke kiya, amma naira 30 ce, amma wannan turare ɗan mitsili naira 2000, don haka ba gashi ba ɗan mitsilin ya fi wannan ɗirke kiyar, don haka wai ƴar wannan salatul fatiha ita ma ta fi wannan ɗirke kiyar ƙur'ani, abin da yake so ya ce maka kenan. Waɗannan abubuwan dole ne ku janye su in kuna son a daina muku naƙadi, kuna jin zafin a ne muku naƙadi, ana cewa ku ƴan bid'a ne, kun yi shirka, kun kawo fitina, kun wargaza kan musulmi, kun ce kaza, kun ce kaza, kullum kuma kuka tashi sai ku kafa la ilaha illallah, sai ku fake, sai ku ce mu la ilaha illallah, muka ce aka kafirta mu. Babu wanda ya taba kafirta ku don kun ce la ilaha illallah, ba wanda ya taba ce muku ƴan bid'a don kun ce la ilaha illallah. Bayan kun faɗi la ilaha illallah ne, sai kuma kuka dawo kuka ce amma fa salatul fatiha fi alqur'ani so 6000, sai muka ce hazihi kalimatul kufri wal ilhad, wannan kalmar kafirci ce. Dan haka ku janye ta, ku tsaya a la ilaha illallah, ku gani ba wanda zai zage ku, ba wanda zai ce kun kafirta, ba wanda zai ce muku kun yarda, ba wanda zai ce kada a bi ku sallah. Ko mun fahimci wannan da kyau? Saboda haka fitinar mu da ku ba la ilaha illallah bace, ba salatin annabi bane, ba hailala bace, ba zikiri bane, fitinan mu da ku ita ce ƙarya ce kukai kuka dora akan Qur'ani, kukai ƙarya kuka dora akan salatin manzon Allah, kukai ƙarya kuka dora akan waliyai na gaskiya, wannan ita ce fitinar. Dan haka ku janye waɗannan abubuwan waɗanda suke akwai rikici a cikin su, ku tsaya akan Qur'ani, ka bude baki ka ce duk duniya babu littafin da yafi alqur'ani, ka koma ka kwantawa zai maka raddi, ka ce duk duniya babu mutumin da yafi manzon Allah, ka koma ka ja matashin kai ka kwanta, ka ce salatin manzon Allah shine kadai gaskiya, duk wani salati a aje shi gefe guda, ba wanda zai maka raddi.
to amma ka je ka kwaso hayaniya kuma ka ce a zauna lafiya a zo a hada kai ba zai yi wa a hada kai da kai a lupa cikin bargo guda ba bayan kana nan nada da bomb da aka ce zai tashi karfe 2 dare kafin sahur waye zai dai shiga wannan shahada babu Allah ya kyauta dan haka jama'ar musulmi kun ji mallai yace wa hadhihi tariqatu ahli albid'a wannan ita ce hanyar ɗan bid'a ولهذا كان الإمام أحمد يقول دن هكا إمام أحمد يكي تشيوا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس متي يوانچن أبن دكي جاو متاني كورا كوري شيني سيكي غاسي قرن كركتد دم أنا آيا كذا كوكما غا إندما غانا تكي سنبل سيكوما سيكي زائي واني كياسي أتايا أكن نسي باري كيشي أتايا أكن پسرا ميكيو باقوانا شيكي ننتو أما سيومتين يكي abin sai ya karkatar da shi to dole sai a fara rikici ka je ka rubuta a b c d sai kuma ka sa z daga d din nan kaga za ku zauna lafiya da ɗan nazari kafin a kai ga professor na turanci a b c d z e f g h k y j w y x ka hargitsa haka za ku zauna lafiya ba za ku zauna lafiya da su ba sannan ka shigo cikin angonku don Allah ka sawo dogon rigarka ta ƙasa wandan ka sawo shi ta sama takalman ka ka soko su aka hulaka ka tako ta a ƙafa ka to kana ƙwambo a matsayin ka na shehi da carbinka a wuya me za a ce shehi ko tababbe tababbe amma duk abin da ake sawa ka sa amma ka canza ne don haka ka nemi me ka jawo hankalin mutane musamman yara marasa aikin yi don haka ya kamata wannan magana da gaske nake haka wannan hayaniyar da suke yi masu tafsiri marasa tafsiri mai alƙibla suke tsayawa suke kula su abinda nake nufi kenan can wancan irin mahaukacin da yake cewa shi shehi ne ai kaga sai marasa aikin yi ku manyan ustadai kuna hadda za ku bi shi ne amma yara za su bi shi haka nan ƙwararrun malamai na tafsiri ba sa ta'arrudi ga cewa ire-iren waɗannan su tsaya su kula su sai su tsaya su karantar da tafsiri don haka abinda muke cewa yayin da jama'atu Nasrul Islam ta kira taron malamai gaba daya ƴan izala izala na Jos da na Kaduna ahlus sunna da waɗanda ke cikin kungiya da waɗanda ba sa cikin kungiya ta sake kiran hatta duk wasu ma waɗanda ba su da alaka da su cewa kansu sunna ko dariqa ko me ba ta kira qadiriyya ta kira tijjani duka ta kira tijjaniya da mai 17 da mai 11 duka aka kira su aka hadu aka ce abinda ake bukata shine a tsaya ayi tafsiri a bisa manhajiya ta magabata mun zo muku da takarda anan shehin su da kanshi ya miƙe yace in Allah ya so duk wani abu da ke kawo rikici daga bana ya daina fadi sai muka ce alhamdulillah ashe kenan dama su ne suke in penalty ko ba haka ba su suke in penalty kuma su ce ba za a ce a buga ta ba kagon aka penalty sai an buga ta haka ne ko ba haka ba shine su suke tsogano matsala kuma su ce kada a taya su ina fata an gane Allah ya kyauta to shine mallai yake cewa ولهذا تجد المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم يتي دن هكا سيكا معتزلاوا سواي معتزلاوا معتزلاوا سوني وطن دا باروان سودا حديثي باروان سودا حديثي سيسي چي قرآني sisi jisina rukad da mutani da kataba sisi ce Allah ya ce fa bi ayi hadisin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minuna yo wani hadisi kuma za a yadda da shi bayan Allah da ayoyin shi wadannan su ne asalin mu'tazilawa kuma suka koma sai su tifka da warwara sai ga ji sun ce ai gashi a cikin hadisi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan aka kawo muku hadisi ku gwada shi da alqur'ani in ya saba to ku jefar da shi in yayi daidai ku dauka to wannan hadisin kuma da'ifi ne shi yasa babban malami al-Imam Jalaluddin Suyuti ya littafi ya sa mishi miftahul janna fil ihtijaj bis sunna yace mabudin aljanna to shine kafa hujja da hadisi in kana son ka shiga aljanna sai kana kafa hujja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda dadewa Imam Ahmad yake cewa دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار
لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار إمام أحمد كينا يتي ما دل هذا حديث أما تين كيكاور حنيا تبين الديني ود ذات زمان مكا لا تييرا قما da za ta kai ka gidan aljanna lallai ne ba zai yiwu a fahimci alqur'ani ba sai an hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abin sha'awa ko kun san cewa hadisi ne ya fara zuwa kafin alqur'ani ko kun san cewa hadisi ne ma ya ruwaito alqur'ani gaba daya domin annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo sadda ya kai ya komo daga ghar na Hira ko gon Hira labaran da ya bayar kafin ya jawo ayoyi biyar na ikra menene waɗannan labaran hadisi ayoyi biyar din nan na ikra a ina aka ji labarin yadda suka zo to in ka jefa wa hadisi bom to tuni Qur'ani ya watse kafin a kai ga labari saboda haka babu yadda za a yi kace ba za ka yi da hadisi ba waɗannan mu'tazila sai suke gabatar da hankali akan nassi dan haka duk abin da ba su samu a Qur'ani ba sai su ce a'a to shike dan wannan abin ba za su yi shi ba dan haka matan su suna jinin haila suna sallah ga sunan anan Kaduna Usman dan gungun wanda yake ɗaya daga cikin manyan malaman kungiyar Izala ne a da yayi ridda daga sunna yaje ya shiga cikin wannan tafiya kuma ba dan komi ba kawai shigantaka ce fa yace kawai tunda an bata mishi rai yace shi kuma sai ya rama mana yanzu da Allah yake madadin waɗanda suka bata mishi rai ya je ya rama a wurin su su dan bako su kokowa ko yaya ne sai yace ai tunda dai da hadisi suke aiki to zai kawo kungiyar da ma bata yadda da hadisan ba ya ku ɗan Najeriya duk wata kungiya da take rayuwa a Najeriya ne ko anan Allah madaukakin sarki yayi mana baiwa game da masaniya akan ta ya rage sai in munasaba ce bata kai ba zamu muku bayani akai yanzu shegantakar nan didda dan gungun yake yana raba ƴaƴan mutane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku je Kaduna ku ga kuma inda ya zuba ƴaƴan shi makarantun Islamiya makarantun ɗaliban mu na salafiya ya zuba dan ƴaƴan shi su koyi hadisin ma da kyau amma nan kuma ya tara ƴaƴan jama'a yana ƙaryata musu amma ƴaƴan shi kowanne ya zama salafi ƴan mata duk sun zama salafi ya saka su ana koya musu Qur'ani da hadisi nan kuma yana tara mutane ane wa Qur'ani da hadisi dariya ane wa hadisi dariya saboda me saboda kadai wai an kore shi daga kungiyar da ake aiki da hadisi dan haka kuma hadisi ƙarya ne to duk irin waɗannan fitintunu suna nan jibji a Najeriya kowace dai kawai lokacin tashin ta ne bai ba waɗannan su ne mu'tazilawa ba sa karanta tahiyya a sallah in ka tambaye sai su ce saboda babu tahiyya a cikin sallah to shine sai aka samu kuma aqidar ta su plus daga cikin su din sai wasu suka yi zarbabiya abubuwa da yawa ma waɗanda waɗancan din ba sa yi su kuma sai suka dawo suna yin su ko abubuwa da yawa da waɗancan ba sa yi su kuma suka zarce su akai suna nan su kuma su ma suna nan sun fito kyankisar waɗannan ne a Kaduna su sallah a tsaye ma suke gaba ɗaya babu ruku'u da sujuda Qur'anin nan ma sun ce ƙarya ne ba shine wanda Allah ya aiko annabi ba yau wata biyu da ta wuce shugaban su ma ya dauki Qur'ani ya kutubal da shi yace in gaskiya ne ku sa ido ku ga me zai same ni ya tafi Abuja ya je har hado business din shi ya dawo da kuɗi sai ce kun gani ma inda abin da ne wa Allah laifi ne kun ga ma tukuici da na samu nan Kaduna anan Kaduna kun ga ba ku san da su ba malaman ku na Ahlus Sunna ba san da su ba sai ran da fitinar ta taso su ma sai ku ce ai sai Albani su daure gindi ana cutar wasu masu aiki da Qur'ani ba ku sani ba ba ku san da su ba yanzu ne wani yake jin wannan labarin to ku je ku bincika a Nasarawar Kaduna a Nasarawar Kaduna ku je ku bincika Allah ya kyauta to shine sai mala yake cewa ire-iren waɗannan ƴan bid'a sai ka same su suna fassara alqur'ani bi ra'ayihim wa ma'qulihim da kuma abinda fahimtar su ta basu ta hankalin su wa ma ta'awwaluhu min al-lugha da ta'awilancen su da suke na harshen larabci wa li hadha tajiduhum dan haka sai ka same su la ya'tamiduna ala ahadithin nabi sallallahu alaihi wasallam
ba sa dogara da hadisan manzon Allah wajen fassara alqur'ani wa sahaba ba sa dogaro da sahabbai wa tabi'ina ba sa dogaro da tabi'ai wa a'immatul muslimina ba sa dogaro da limaman musulmi ba dai kaji ya ce ibnu kasir ya ce ko ibnu jarir an-tabari ya ce ko yace jallalain ya ce ko abubakar gumi ya ce ba ka jin su suna fadin haka sai dai jawo ayar kawai sai yace a lugha an ce kaza sai kawo ra'ayin shi sai ya soka a karkashin ayar a karkashin wannan fala ya'tamiduna la 'ala sunna wala 'ala ijma'is salafi wa asarihim ba sa dogaro da sunna balle fa su dogara akan haduwar da malaman farko suka yi da kuma ainihin hadisai ko kuma fatawi na malaman farko wa inna ma ya'tamiduna 'ala al-aqli wal lugha suna dogaro ne kawai akan mecece hankalin su ya ba su menene harshen larabci ya hukunta musu wa tajiduhum la ya'tamiduna 'ala kutub at-tafsiri al-ma'thura ba sa dogaro akan littattafai na tafsiri waɗanda suke kawo hadisai suna fasarawa ko ayoyi irin su tafsirin Ibn Jarir at-Tabari irin su tafsirin Suyuti ad-Durr al-Mansur da makamantan irin su tafsirin Shawkani duk ba sa dogaro akan irin waɗannan wal hadis ba za su jawo aya su ce ga wani hadisi ba cikin Sahihul Bukhari wanda zai fasara wa asari salafi ba sa kuma kawo zantutuka da fatawoyi na malaman farko wa inna ma ya'tamiduna 'ala kutubil adab sai dai su rinka kawo littattafai na adab littattafai na Arabic literature wa kutubul kalami da littattafai na ainihin ilimin kalam shine ilimi na falsafa wa wada'atiha allati wada'atha ru'usuhum waɗanda manya-manyan shugabannin su suka rubuta sai malam yace wa hadhihi tariqatul malahida aidan har wayo ai wannan hanyar karkatattu ne daga cikin waɗanda ba ma cikin addinin musulunci suke ba innama ya'khuduna ma fi kutubil falsafa kadai suna daukowa ne daga cikin littattafai na philosophy kawai ba abin da ya shafe su daga cikin littattafan sunna a'a sai dai mutun yaje ya dibo abubuwa waɗanda suke Allah madaukakin sarki bai yadda da waɗannan a matsayin tsari ba domin waɗannan littattafai jibga da waɗannan ilmomi suna nan a duniya Qur'ani ya sauka da ya sauka ba ma irin waɗannan ba na Allah din ma irin su at-taura da injila da Qur'ani yazo sai yace di ya dakatar da aikin su kenan koda yanzu zaka dauko tafsirin al-Qur'ani ne ka dauko injila komai nagartatta komai ingancinta ko ka dauko at-taura ko zabura ka fassara al-Qur'ani da shi sai a ce a ka kauce hanya baka yi daidai ba ka dauko Qur'ani ka fassara juna da shi Qur'ani shi ne wanda Allah ya amince da shi mala yake cewa wa kutubul adabi wal lugha da kuma littattafai na literature da kuma na harshen larabci wa amma kutubul qur'ani wal hadisi wal asar fala yaltafituna ilaiha abin didda ya shafi littattafai na hadisi da littattafan qur'ani da littattafan hadisai da asarai da makamantan su ba sa waiwaye zuwa gare su wannan magana ibnu taymiya ya fade ta a cikin littafin shi al fatawa wato majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na 7 shafi na 119 idan ba ku manta ba kamar yadda na faɗa a jiya dukkan jawaban nan na karanto su ne daga cikin littafin Manhajut Talaqqi wal Istidlal baina ahli sunnati wal mubtadi'a tafarkin da ahli sunna suke karban hujja da tafarkin da suke kafawa wani hujja tsakanin ahli sunna yaya suke nasu da yan bid'a yaya suke nasu kunjumu Qur'ani sunna ne ai hujja ce a wurin mu sunna ma haka maganganun salaf hakan nan abubuwan da suka biyo bayan na lugal arabiya ingantacciya su kuma fa suna dogaro ne zuwa ga hankali kai tsaye ko kuma ga lugha din ko kuma su dogara ga fahimtar da wanin su ya dora su akai Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan maganar kenan idan muka sake komawa jama'a sai muka cewa babu shakka dogaro da fassarar malaman farko da kuma dogaro da sunna a wajen gano ma'anar alqur'ani to ya zama daga cikin shi'ar dinmu ya zama daga cikin alamar mu mu ahli sunna ku saurari sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda ku ji abin da yake cewa sayyidina Umar yace innahu sayati unasun ya'khudunakum bi shubuhatil qur'ani wasu mutane za su zo nan gaba suna kama ku da shubuhohi na alqur'ani sai mutun yace ai ga aya ta ce kaza ya jawo nan to yaya za a yi da irin waɗannan sai ce fa khuzuhum bis sunani ko kuma ku rinka bullo musu ta hanyar sunna, sadda suka bullo muku ta Qur'ani to ku bullo musu ta sunna. Sai ya ce fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillahi, saboda malaman hadisi su suka fi kowa kuma sanin littafin Allah al-Qur'ani. Wannan asari na sayyidina Umar al-Imam ad-Darimi da al-Imam Abu Bakar al-Lalika'i a cikin sharh i'tiqad usuli aqidati ahli sunna, shi ya ruwaito shi da al-Imam Ibn Abd al-Barri a cikin littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Wannan magana kenan. Sannan sai kuma ainihin aka samu wani babban malami mai suna Abu Abul Mughfir as-Sam'ani, yake cewa inna umirna bilittiba'i wa nudibna ilayhi, mu ahli sunna an umarce mu ne da mu bi hanyar da magabatan mu suka bi, sannan an neme mu da mu tsaya akan wannan hanya. Da farko an nemi tun farko mu bi ta, muna kan bi kuma mu tsaya akan ta, kan mu sauka daga kai. Wa nuhina anil ibtida'i, an hana mu game da kirkiro bid'a. Wa zujirna anhu, kuma an yi mana tsawa game da duk abin da yake bid'a ne ko son zuciya. Wa shi'aru ahli sunna, kirarin ahli sunna ko alama ahli sunna ita ce ittiba'uhum lis salafis salih, biyayyarsu da suke wa magabata mutanen kirki. Wa tarkuhum kulla ma huwa mubtada, da barin duk wani abu wanda yake kirkiro shi aka yi muhdathun, wanda yake sabon abu ne wanda ainihin aka fare shi. Wannan magana tana nan a cikin littafin al-intisaru li ahli al-hadisi lis sam'ani. Ina fatar mun gane. Ibn Taymiya anan sai ya karin bayani da cewa wa aslu wuqu'i ahli ad-dalal fi mithli hadha at-tahrif, asalin abin da ya kai batattun yan bid'a ga irin wannan rikici da irin wannan sauya fassarori na al-Qur'ani shine al-i'rab an fahmi kitabillahi ta'ala kama fahimahu as-sahaba wat-tabi'una, sun kauce ne daga hanyar da ainihin wato sahabbai da tabi'ai suka bi suka fahimci ainihin al-Qur'ani. Wa mu'aradatu ma dalla alayhi bima yunaqidhu, duk abinda kuma yazo ga abinda Qur'ani yake nuni zuwa gare shi, sai su zo da wani abu wanda yake warware shi, sai su ce wannan abin shine ma'ana al-Qur'an, ma'anar wannan wurin. Yanzu dan Allah bibi ayar da suke cewa wai qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'una. Yanzu wannan hatta dilala ta lugha, abinda ayar take cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kace da su falalar Allah da rahama Allah, fa bidhalika falyafrahu, sai su yi murna da ita wannan falala da rahama Allah. Dukkan malaman tafsiri, ka je ka dauki tafsiran nan da zan fadi, ainihin tafsirin al-Imam Ibn Jarir at-Tabari, tafsirin al-Imam Ibn Kathir, tafsirin al-Imam Suyuti, duk gaba ɗayan fassarorin da aka kawo daga malaman salaf shine qul bi fadlillahi, fadlullahi suka ce al-Islam, wa bi rahmatihi, rahmatullahi suka ce al-Qur'an. A wata fassara sai su ce qul bi fadlillahi, falalar Allah ita ce shiriyar Allah, wa bi rahmatihi, rahama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iyaka fassarorin da suka yi kenan, waɗanda kaga ba sa karo da juna. To ka ce wa musulmi da Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci da shiriyar da Allah ya musu daga kafirci, fa bidhalika falyafrahu, sai su yi murna da wannan. Huwa khairun, zuwan al-Qur'ani da zuwan musulunci da zuwan shari'a Allah da zuwan manzon Allah shine yafi alheri gare su, mimma yajma'una, fiye da dukiya da ƴaƴa da suke tarawa. Wannan ita ce fassarar malaman farko. To amma a ƙasar nan duk shekara sai mu ji an sabunta wa ayan nan fassara, a ce ai waɗannan abubuwan duk in Allah safo su, sai a ce ai abin da ake nufi huwa khairun mimma yajma'una, yajma'una din nan sai a ce shine abin da yafi dacewa su yi taro saboda shi. Wai akan haka to taron maulidi yazo a ƙarƙashin wannan ayar. To in kace na'am, shehi a cikin wannan tafsiri ne ka karanta cewa wannan wurin yana nufin taron maulidi. Yanzu in mun kauda kai game da damejin da yawa lugar larabci ma tukuna, domin yajma'una daban, yajtami'una daban, suke tarawa, suke taruwa daban. Abinda Allah ya ce huwa khairun mimma yajma'una, su yi murna da Alkur'ani, su yi farin ciki da zuwan Musulunci, su yi murna da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su yi farin ciki da shiriyar Allah. Wannan shine alheri fiye da dukiyar da suke tarawa. Amma sai shehi duk shekara sai ce shine yafi alheri ainihin wato fiye da wato shine mafi alherin da za su yi wa taro na maulidi saboda shi. Cewa in dai wancan committee na tafsiri ya doge duk irin waɗannan fassarori duk wanda ya sai an ce je zauna ya kawo malamai hujja. Eh, abin da ya kamata kenan ya je ya zauna ya kawo malamai hujja, ina wannan fassara, ina ya sabo ta. In ya ce shi da kanshi ne ya fassara, sai a ce ba a buƙatar fassarar ka. Dukkanmu mun yi ijima'i akan cewa a bi fassarar malaman farko. Don haka wannan fassarar yanzu ta kace kai ko yanzu ba ma na farko ba, ba na ƙarshe ba, kai sunan ka Kutal. Kutal. Ina fata an gane. Allah ya kyauta. To wannan kenan, sai malai yake cewa asalin abin da ya ja musu wannan rikicin kenan shine suna fassara Alkur'ani ne ba da fahimtar sahabbai da tabi'ai ba, sannan da karo da duk abin da zai warware musu fassarar, duk abin da zai warware musu wannan fassarar da suka yi jama'a. In hadisi ne sai su ce bai inganta ba, in aya ce sai su ce an shafe ta. Sun iya handling duk wata aya ko hadisi, roughly or not roughly, duk abin da ya saba wa abin da suka kwana a kai sai su ce wannan kaza ne, sai su make shi, sai su kwana akan abinsu. Malai yake cewa wa hadha huwa min a'zami al-muhada lillahi wa li rasulihi, wannan ita ce asalin mafi girman saba wa Allah da manzon Allah. Lakin ala wajihin nifaq, sai dai ta hanyar munafunci, shine mutun ya kudurce sabanin musulunci kuma yana bayyana musulunci. Wal khida, sannan kuma da yaudaran musulmi, yana cewa yana fassara musu Alkur'ani, nan ko yana fassara musu ra'ayin shi ne, in the name of the Quranic interpretation or translation. Allah ya kiyaye. Wannan magana tana nan a cikin littafin Ibn Taymiyyah mai suna Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naqli, a cikin mujalladi na 5 shafi na 383. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa, waɗannan kusa-kusa ne da ƙarshen wannan muƙaddimatawa wadda har yanzu fa rabi ne na ɓangaren muƙaddimar, domin muƙaddimar na raba ta ne zan yi magana akan ilimin usulul tafsir, shine the methodology of the tafsir, what is the proper way in conducting the tafsir. To usulul tafsir, dan haka ulumul Qur'an, ilmomin Alkur'ani, su kuma sun sha bamban da usulul tafsir, domin su ilmomi ne game da tarihin saukar Alkur'ani, tattara Alkur'ani, rubuta Alkur'ani, buga Alkur'ani, hukunce-hukuncen da suka shafi Alkur'ani. Misali, wannan Kur'ani ne, wannan Bulughul Maram ne, ina hukuncin ka ɗauki Bulughul Maram ka ɗora akan Kur'ani, ina hukuncin shi Kur'anin ka tashi aje shi, madadin suratun Nasi ta zama a ƙasa, Baqara ta zama a sama da Fatiha, sai ka juya, ina hukuncin ka ɗauki Alkur'ani babu tsarki, ina hukuncin ka zo za ka yi sallah ainihin ka buɗe Alkur'ani, ina hukuncin ɗige-ɗige da ake wa Alkur'ani da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan, mana ina hukuncin ka mai da Alkur'ani ya zama maka shine ringing tone a cikin GSM, ko kuma ya zama ainihin shine Windows tone ɗinka na ainihin abin nan Microsoft ko makamantan haka, mana computer ka za ta tashi sai ta tashi da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ta zo kwanciya kuma sai ta kwanta da sadaqallahul azim, ko kuma alhamdulillahi rabbil alamina. Waɗannan abubuwan ka tattara su, su ne jumillar su ake kira ulumul Qur'an. Za mu ainihin zo mu haskaka wa musulmi akan wannan. To sa'an nan sai mu ce to za a fara tafsirin Alkur'ani a bisa waɗannan tsare-tsaren da muka faɗi. Kuma fata an gane. Saboda haka, kamar yadda ainihin wani cikin malaman farko yake cewa, kar ya zama manufarka game da ainihin sura shine akhir sura, da ka fara koyan farko sai ka ce yaushe ne ma zan sauke, yaushe ne zan sauke, sai ce wannan na daga cikin khida'a, tana daga cikin yaudara da rubi a cikin karatu. Abin da kake marmaza shine ka iya abin da ya dace ka iya, ba wai ka sauka ba. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A yanzu zan so ne in haskaka mana dangane da wasu mas'aloli masu muhimmanci waɗanda da su ne zan rufe darasina na yau insha Allahu ta'ala. Waɗannan mas'aloli kuwa su ne wasu ƙa'idoji ne dangane da abin da ya shafi maganganun nan da na yi. Idan aka ce fahimta alqur'ani da fahimta fassara alqur'ani ta hanyar kawo alqur'ani ko ta hanyar kawo sunna ko ta makamantansu, to akwai wasu abubuwa waɗanda malamai na ilimin usulul tafsiri suke cewa lallai ne kuma a yi taka tsantsan a dubi waɗannan abubuwan. Daga cikin waɗannan abubuwan shine na farko yana komawa zuwa ga al-ususul muta'allaqa bir-riwaya, abubuwan da suke da alaka da riwayar bayanan da zaka yi na tafsiri, to akwai inda ake buƙatar ka natsu. Akwai kuma abubuwan da suke al-ususul muta'allaqa bi ad-diraya. Abu na farko shine ka kiyaye mukhalafatul Qur'anil Karim, duk wata fassara da zaka dauko ta wadda zata zama kuma ita fassarar ta saba wa al-Qur'ani, to ka nisance ta. Kamar ka zo ka ce ai ka gano da Allah madaukakin sarki ke cewa wa atimmul hajja wal umrata lillah, abinda Allah madaukakin sarki yake nufi ku cika ziyarar kaburbukan waliyai da kuma sauran musulmi ga Allah. A ƙarƙashin haka sai ka ce dan haka a cikin Qur'ani babu wata shari'a mai sunan hajji, to wannan tafsirin ka sai a ce ya saba ma al-Qur'ani, dan haka rike abunka ba a buƙatar shi. Da za ka ce ai ka gano cewa ma'anar zakka shine tsarkin zuciya ba wai ɗiban dukiya a bayar ba, to sai a ce wannan fassarar taka ta saba wa al-Qur'ani ba a buƙatar ta. Ba za ka ce ka gano cewa ma'anar sallah a cikin al-Qur'ani ana nufin cewa ai ka yi addu'a, to waɗannan fassarorin da na kawo misali a kansu su ne ake kira tafsirul batiniya. Tafsirul batiniya su ba sa kiran abinsu tafsirul batiniya, suna kiran shi at-tafsirul ishari, sai su ce shi al-Qur'ani bai bayyana abin karara ba, ishara yake yi, amma su ne da suke da ilimi na batini. Allah yake musu mukashafat, yake bude musu wasu abubuwa da baya bude wa sauran jama'a, su kadai suke gano irin waɗannan abubuwa. To anan tagwaye ne su waɗannan sufaye da ƴan Shi'a. ƴan Shi'a sai su ce ai da Allah madaukakin sarki yake cewa izbahu baqara, to Aisha yake nufi da baqara. Yu'minuna bil jibti wat taguti, sai su ce ai al-jibt shine Abubakar, at-taguti shine Umar. To duk ire-iren waɗannan fassarori tunda sun saba wa al-Qur'ani ba za a dauke su ba. Sannan abu na biyu da ya kamata ka tsaya kai nazari shine mukhalafatu sunnati nabawiyya, duk fassarar da kai sai ta saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama. Misali yanzu mu'tazila din can cewa suke duk inda sallah take raka'a biyu ce kawai, babu wata sallah raka'a hudu, duk sallah raka'a biyu ce, azhar, la'asar, magriba, isha, asuba, sallar juma'a, kowace sallah a duniya sai su ce raka'a biyu ce. To yanzu wannan fassara ta saba wa sunna ko, to ba za a dauke ta ba. Sa'annan sai kuma mukhalafatu sababin nuzuli, ga yadda ainihin bayanin sababin saukar aya yake nunawa, kai kuma sai kai dawa ka kawo wata magana daban, to ba za a dauki wannan ba. Sannan mukhalafatu tarikh, sai ka fassara al-Qur'ani fassarar da ta zan ta saba wa tarihin da duk musulmi ba su da ainihin shakka a kai. Kamar ka ce a duniya ba a taba yin wani mutum mai suna Fir'auna ba, babu, to kaga wannan ya saba ba abin da tarihin Qur'ani ya tabbatar. Sannan sai kuma at-ta'nu fi sihhati naqli at-tafsiri, to idan muka dubi waɗannan mas'alolin na farko jama'a suna bayyana a wurare kamar haka. Na farko saba wa al-Qur'ani, idan fassarar ka ta saba wa al-Qur'ani ba za ainihin a yadda da ita ba. Na yi muku misali akan wannan shine waɗannan ayoyi waɗanda na buga muku misalai akai a ɗazu da yake cewa walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila, wani yazo ya tambaye sayyidina Ali kamar yadda ne muku ishara a ɗazu, yace inda gaske ne ma'anar wannan me yasa kafirai suke ainihin yaƙan mu kuma suke nasara akan mu su karkashe mu? Sai sayyidina Ali yace matso kusa, da ya matso sai yace ka karanta ayar da tazo ainihin wato kafin wannan ayar da Allah yake cewa sallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا wannan ba shine kirjin ayar ba kirjin ayar shine fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyama to yanzu nan da yake cewa fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyama da yake walan yaj'al Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila fakani da Allah me ya kamata ka fahimta anan wannan azawar a lahira babu yadda za a yi kafiri ya zama sama da musulmi amma anan duniya in ya faru to wannan kuma wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki bai lazimta cewa haka ba za ta faru ba da gurgurdan yadda sakacin musulmin suke ko kuma da gurgurdan yadda Allah ya so ya jaraba su in ba haka ba ba Allah ya dora kafirai akan sahabban manzon Allah ba lokacin da aka je Uhud to yanzu sai ka ce kenan Qur'ani yayi tufka da warwara amma a ranar lahira ba zai yiwu musulmi suna jahannama kafirai suna aljanna ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ina fata an gane to kun ga wannan yana ɗaya daga cikin ainihin misalan waɗanda duk sadda irin wannan fassarar taka ta zo a halin ta sabawa alqur'ani to gaskiya saboda Allah a wannan halin ba za ainihin a karba ba Allah madaukakin sarki ya taimaka to haka idan muka tafi gaba abin da ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da fassara da kai sahabbai ba za su karba ba Imam Muslim ya ruwaito wani hadisi wata mata sahihin hadisi ne wata mata ce mijinta ya sake ta saki daya suka koma saki na biyu suka koma saki na uku sai dan aiko mata da ƴan kudi ƴan kadan sai ta rena ta tafi tana bakar magana kaza 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 aka je wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ai tunda saki ya kai uku ba haƙƙin ya baki abinci babu haƙƙin ya baki wurin zama ma'ana in kuna tare da matarka ka sake ta yau to kai zaka bata abinci zata zauna a gidanka ko kuma ka saman mata wurin da zata zauna in saki na biyu ne haka amma in na uku ne yau da ka sake ta yau za a kwashe inata inata ta tafi gidansu aure ya kare a tsakaninku haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta sai yace ai wannan abun da ya aiko miki ma kyautatawa ne kawai amma ba dole bane ana nan sai zamanin sayyidina Umar sai matsala ta faru sayyidina Umar bai san wannan hadisi ba sai ya ji labarin wannan maganar matan nan ta faɗa sai ya aika mata ta zo tana zuwa sai sayyidina Umar yace ke ki saurara ba za mu bar ainihin wato alqur'ani saboda ke ba saboda maganar ki mai yiwa ma ya zama maganar baki kiyaye ta ba kin manta ta daga yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin gaya miki to anan maqsudin mu anan na kawo wannan maganar ba shine lalle ya zama Umar ne da gaskiya ko ita ce da gaskiya ba amma abinda ake so ka gane sahabbai suna da taka tsantsan kar a zo da wani abu wanda ya saba abinda suka gino akai na sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da cewa a wannan halin hakikanin al'amari matan nan ita ce ta zo da abinda yake shine daidai domin wanda aka sauko da alqur'ani yana sane da waɗannan ayoyi da suke hukunta cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum amma kuma tare da haka yace la sukuna laki wala kiswa ba abinci ba wurin zama ba sutura ba komai ba za a yi miki komai ba annabin da kanshi ya faɗa mata haka tare da ya san da waɗannan ainihin ayoyin kaga kenan ta zo da wani ƙarin ilimi ne akan abin da sayyidina Umar bai sani ba wannan kenan sannan muka ce kada al'amarin ya zama ya sabawa sababin nuzul idan aka ce aya ce gashi ta shahara yanzu misali dauki aya fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi duk inda kuka fuskanta a sallah nan ma fuskar Allah ne sababin saukar wannan aya shine sallar nafila sallar nafila dalilin saukar ta kenan dan haka idan sallah kake ta nafila kana tafi akan abun hawa in ka ci gaba da sallarka duk inda wannan abar hawa ta fuskanta in dai sallar nafila ce to fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi to yanzu kaga sababin saukar ta zai taimaka mu fahimci me mu fahimci a nafila ne nafila da ake yin ta akan abun hawa idan ka dauko wannan iya ayar ka ce ai tunda Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi duk inda kuka fuskanta nan ma fuskar Allah ne dan haka mutun ya tashi sallah yace ai ba inda za a ce sai mutun ya fuskanci alqibla zai iya fuskanta ko ina yanzu wannan aya ce ko ba aya ba aya ce amma kaga sababin saukar ta zai taimaka a fahimci ma'anar ta ko to in ka zo da wani abu wanda ya saba wannan sababin to za a samu tufka da warwara domin wannan ayar in aka bi zahirinta to yanzu a Najeriya da yammacin Afrika za a iya kallon yamma ai sallah kenan za a iya kallon kudu ai sallah tare da cewa idda kawai ya halatta a kalla shine gabas idan jama'a sun gane wannan al-Imam Suyuti bari ku ji abin da yake cewa yake cewa wa masala Suyuti li khuturati al-jahl bi asbab an-nuzul bi qawlihi ta'ala fa ayna ma tuwallu fa thamma wajhu Allah wa qala fa inna law tarakna wa madlul al-lafzi laqtada anna al-musalli la yajibu alayhi istiqbal al-qibla safaran wala hadaran idan muka bar duban sababin da yasa wannan aya ta sauka da shi kenan sai mu ce mai sallah ya kalli ko ina wa huwa khilaful ijma'i to wannan kuma ya saba abinda musulmi suka hadu akai falamma urifa sababu nuzulha ulima annaha fi nafilati safari da muka gano sababin saukarta sai muka gano ashe a sallar nafila ce wanda ake yin ta a halin tafiya aw fi man salla bil ijtihadi ko kuma mutumin da yazo zai yi sallah sai ya rikice ya kasa gane ina ce al-qibla da ya ainihin tashi sai ya fuskanci idda zuciyar shi ta natsu sai ya yi sallah da ya fuskanta ya idar da sallah sai aka gano cewa idda ya fuskanta nan ashe ba nan ce qibla ba sai ai mishi hukunci da cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi tunda ba da ganganci bane iyakar kokari ne mutun yayi wa bayanu aw fi man salla bil ijtihadi wa bana lahu al khata al ikhtilaf al riwayat fi zalika daga baya sai gano cewa idda ya fuskanta yayi sallah nan kuma ba nan ce al qibla ba riwayoyi sun zo da wannan kuma riwayoyi sun zo da waccan sababin nuzul din dukkan su me suke nuna mana kowanne ɗaya yana taimakawa wajen aiwa ayar kikkiawar fahimta sallah ce kazo zakai ta karasa ina ce al qibla duk inda ka fuskanta zuciyarka ta natsu daga baya ko an gano ba nan ne al qibla ba sai a ce maka fa samma wajhullahi ko kuma nafila ce kake yi a halin tafiya akan dabba ko abin hawa sai ta karkata da kai idda ba al-qibla ba sai a ce da kai fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi to me yake muke muka fahimci haka shine sababun nuzul to anan ne malamai suka dage wajen rubutu dangane da littafai akan sababun nuzul shi kanshi al-Imam Suyuti ya rubuta asbabun nuzul الامام الواحدي يا ربو تسبب النزول الامام ابن حزم يا ربو تسبب النزول سنن كما الامام ابن حجر الاسقلاني يا ربو تلتافي شيما سبب النزول سيدي ناشي لتافي يا كاي متقا وجن فاددawa amma kaicho abin da ya faru bai kammala littafin ba sai Allah ya dauki ran shi Allah ya gafarta mishi dan haka ku yi kokarin gano ma'anonin surori da ayoyi na hakika ta hanyar gano menene yasa ta sauka tare da cewa shahararriyar magana ce ana cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi wannan magana gaskiya ce amma kuma a wani wuri daban take amma nan abinda ake cewa akwai ayoyi a Qur'ani waɗanda faufau in baka koma dalilin zuwan su ba za ka taɓa fahimtar su ba yanzu idda Allah yake innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da kiran ƙarya da sharri jama'a ce daga cikin ku yanzu idan masu sauraron tafsirin ka suka ce algafata malam da suwa ake sai malam yace Allah ya ce daga cikin ku ne suka ce ah malam yace to abinda Qur'ani yace kenan innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum jama'a ce daga cikin ku to amma yanzu in aka zo da hadisi sahihi cikin musnad al-Imam Ahmad da sahih al-Bukhari wanda ke bayyana cewa wannan aya na magana ne dangane da taruwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda munafikai ke cuɗuwa a cikin ku ashe usbatun minkum din nan da Allah yake magana tarin munafikan nan waɗanda suke shiga su saje cikin sahabbai su ne ake nufi yanzu kaga ayar ta kwantar da hankali an gane ba da sahabbai take ba su ne suka zo da kiran ƙaryar ba da suwa take da munafikai to balle kuma a ce da mu ne waɗanda muka zo baya saboda muna saurari idan babu sababin nuzul jama'a lallai za a shiga rikici ainihin mai yawa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sa'annan akwai wata babban mas'ala kuma wadda ya kamata ita ma a tsaya ainihin wato ayi bincike dangane da ita a cikin ainihin wannan babi. A wannan babin da muke magana shine al-ususul muta'alliqa bid-diraya, abubuwan da suka shafi kuma gogewa da ka'idoji na ilimin tafsiri. Nan kuma ana so ka lura mukhalafatul lughatil arabiyya, kar ka sake idan ka kai ka komo game da Qur'ani, hadisi, maganganun salaf, tabi'ai da makamantansu, in ka tsallaka harshen larabci kuma to nan kuma ka saba wa abin da yake zahirin larabci ne, tunda baka da fassara da Qur'ani, daga Qur'ani baka da fassara, daga hadisi baka da fassara, to kar ka zo ainihin ka saba wa abin da yake larabci ya tabbatar da kaza a larabci ga abin da ake nufi, sai ka zo ka ce ai sam wannan abin ba haka ake nufi ba. Kamar misalin da na kawo, da Shi'a suke cewa ai da Allah madaukakin sarki ce inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara, Allah na umarninku ku yanka saniya. Duk dan islamiya da babban malami da duk dictionary in aka ce baqara me yake nufi? Saniya, malu, haka ne ko ba haka ba? Sai dan Shi'a yazo ya ce maka ba saniya ake nufi ba, Aisha matar manzon Allah ake nufi, inna Allah ya'murukum an tazbahu Aisha. Man alladhi sarrafa hadhihi al-dilala al-lughawiyya min al-baqara ila as-sayyida Aisha, menene ya kawar da wannan daga larabcin zalla saniya sai a ce maka ba saniya ake nufi ba, sai a ce Aisha ake nufi? Kana da dalili na Qur'ani, kana da dalili na sunna, kana da dalili na fassara magabata, to lallai ne jama'a ku gane wannan. To kun ga anan sai kun je kun goge game da harshen larabci, in ba haka ba galibi ta hanyar larabci suke bullowa suke wa mutane wayau. Yanzu ba ku ganin hadisin ajin, hadisin ajin da ke magana akan dunkule hannu in an zo tashi, hatta a lugancen aka zo za a fassara shi lugha irin ta sahabbai, abu ne wanda yake a zahiri. Me yasa suka siffanta haka? Mutumin da ke matsar kullu in yazo haka yake matse hannun shi. Abin da yasa Abdullahi dan Umar kenan yace annabin yazo tashi sai ya dunkula hannun shi kamar yadda mai matsa kulli take yi. So ashe kaga wannan bai saba wa yanayin lugha da tsarin lugha din ba. To amma sai mutum yazo yace maka an ce kamar yadda tsoho ke tashi. To kamar yadda tsoho ke tashi, tsoho fa ba shi da kaifiya ɗaya dangane da yadda yake tashi, da gurgurdan gajiyawar shi da galabaitar shi a tsufa. To yanzu wata irin guda ɗaya rami daga ciki kenan, ko kun fahimci wannan da kyau? Wani tsohon in zai tashi haka zai daddafa hannayen, wani haka zai taccokala hannayen, wani kuma yaya zai yi? Wani sai ya yi yunkuri kamar zai birgima sannan ya yi yunkuri ya tashi. To ashe menene madlulin hadisin? Dole ne a koma madlulin lugha wanda yake fa'idantar da abin da yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa haka. Sannan akwai wata mas'ala mai matukar muhimmanci wanda ya kamata masu tafsiri su kula da ita, ita ce ihtimalu tafsiri ala ma yukhillu bi maqamil anbiya'i wal mala'ika wa ismatihi. Dukkan wani tafsiri da ka gama fassara aya sai aka ji daraja annabawa ta rushe, to fassara ka ƙarya ce, ba daidai ba ce. Ba wani tafsiri wanda zai kai ga zubar da mutuncin annabawa, kamar wannan tafsiri da suke kawowa cewa ai annabi Sulaiman, annabi ainihin wato Dawud, ya tura Uriya sarkin yaƙi ya je, sai wai sai ya ce wa sauran sojoji to ku tura shi gaba gaba in aka je don a samu a kashe shi, wai saboda annabi Dauda ya hau saman benan shi. Sai ya hango wata tsaneliyar mata a gidan makwabta, sai aka ce matar waye? Sai aka ce ai matar kwamandan ka ce Uriya. Sai ce to bari a shirya yaƙi a tura shi don a kashe shi, shikenan shi kuma sai ya aure ta. Yanzu wannan yayi daidai da daraja annabawa? Bai daidai da daraja annabawa. Amma kun ga haka suke karanta mutane a tafsiri, haka suke karanta mutane a tafsiri. Shasa wani dattijo mai ban mamaki wata ran da ya karanta yake kai wannan kisa jama'a ku yi mun haƙuri, ni ma dai ban sanya akai na kawo muku ita ba, kai na janye muku ita. Shi ba kawai Malam Isa Waziri a Kano da kanshi da ya gama karanta sai ce kai wannan kai jama'a na janye ta, ni ma ban sanya akai na kawo ta ba. Saboda ta zubar da daraja annabi irin annabin Allah, annabi Dawud alaihi salatu wassalam. ina fata an gane to lalle ne sai ku taka tsantsan haka nan duk wata fassara wadda za ta nakasa darajar wani mala'ika kamar kissa Haruta da Maruta ita ce inda tafsirin mu zamu tashi gobe in Allah ya so na muciya da muke a cikin sabilin Rashad kissa Haruta da Maruta yadda suka fade ta wata irin mummunar kissa ce wadda take rugurguza alqur'ani baki daya qur'ani da yazo da labarin cewa mala'iku la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maruna wai laifi suka yi wa Allah mala'iku ne wai suka yi wa Allah laifi kadi tun farkon kissa da suka yi wa Allah laifi shine sai Allah ya kai su dan ya azabtar da su a can kasar ainihin garin Babila ta Iraki daga nan kuma suka hadu da wata ainihin karuwa suka je suka yi mata ciki ta je ta haihu to suka rasa yadda za su yi dan ainihin rufin asirin su asirin su ya rufu suka je suka yi kisan kai suka je suka sha giya kajifa mala'iku kuma sun yi laifi wai kuma an kai su ne punishment fa kuma daga can suka yi kisan kai suka yi zina suka sha giya waɗannan kissoshin Allah ya ji dan Malam Bakar Gumi da gafara a bugun shi na farko na tafsirin Raddul Azhan wanda aka yi a Darul Abin al-Arabiya ta Beirut da yazo a fakaice sai ya ƙaryata kissar sai ka iya larabci a fakaice da yazo sai ya ce ma din nan sai ya ce ba mausula bace nafiya ce wa ma unzila alal malakaini ma din ba mausula bace ma'anarta kuma ba a saukarwa da wasu mala'iku komai ba a Babila masu suna Haruta da Maruta malan ya bayyana a fakaice in ka iya nahawu cewa ma din nafiya ce ba mausula ba an rusa kissar da tafiya ce tafiya sai malan ya ga kamar ba a fahimta ba dan yana jin masu tafsirin Najeriya sune suna sake kawo kissar kaga duk nahawun su ba su fahimci me yake nufi ba da yazo karara a kasa sai ya kara shafi sai ya tsayaye bayani akan cewa wannan kissa ƙarya ce to za ku ji abinda wannan Taqiyuddin al-Hilali zai ce kenan ite tare da cewa wasu malamai sun ce wannan ma mausula ce sun tabbatar da kissa a fakaice kenan sai ya ce amma a ƙashin gaskiya wannan ma nafiya ce ba a saukar da waɗannan mala'ikun ba a mayi wannan kissa ba ƙarya ne babu abin to yanzu wannan irin kissoshin kun ga sai kun yi taka tsantsan da su to asalin abin da ya rinka faruwa akwai darasi da zan dan zo in yi mana mako mai zuwa ka dan wanda akan makarantun tafsiri da nace insha Allah zaka ji akwai wasu malamai ne cikin tabi'ai waɗanda sukan je su zauna suna hira da ahlul kitabi akan wasu kissoshi na Qur'ani garin haka ne suke dawowa in suna tafsiri suke fesa wa musulmi wannan guba dan haka zamu kawo su a san yadda za a yi taka tsantsan da maganganun su an ji su da an ji maganar wannan ta saba wa Qur'ani ko sunna ko kuma ta taba mutuncin annabawa to sai a kauda ita dan Allah dauki kissan nan da suke kawa da suke cewa wai annabi Ibrahim sanda aka dora shi akan majaujawa aka jefa shi cikin wuta to da za a jefa shi sai mala'ika ya zo ya ce mishi kana da bukata yace wai in a wurin ka ne dai ba ni bukata to sai a wurin waye yace sai a wurin Allah ya ce to ka roki Allah din mana sai kuma ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bihali a tunda Allah ya san halin da nake ciki to ba ma sai na tambaye shi ba to yanzu wannan maganar ƙarya ce ta saba ma alqur'ani alqur'ani ya ba mu labarin annabi Ibrahim yana addu'a ko baya yi tun daga suratul baqara wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna sannan karanto surar shi sukutun da guda cikin alqur'ani rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi fi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimu salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati ha la'allahum yashkuruna wannan addu'o'i ne annabi Ibrahim yayi a cikin alqur'ani to sai aka kawo wannan kissa da take cewa annabi Ibrahim ya ce ai baban sai ya roki Allah ba domin roƙon Allah ma kamar yana tuhumar Allah bai san halin da nake ciki ba sai na faɗa mishi to kun ga yanzu wannan kissa tana me tana rugurguza abinda Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani ko to dauko kissa ta gaba wanda tun muna yara muka tashi muka ji malaman tamsiri suna karanta ta a kasan nan cewa annabi Ibrahim saboda tsabar biyayya da yake wa ubanshi ana dora mishi tallan gumaka yana yawo yana cewa waye zai sai abin da ba zai amfanar da shi ba sai dai cutar da shi wai malaman tirmi sun zo gina daraja iyaye ne ba su sani ba sai suka rusa daraja annabi Ibrahim ba a buƙatar sai an kawo kissa ƙarya kafin a gane iyaye na da daraja domin Allah ya saukar da ayoyi masu nauyi game da tabbatar da daraja iyaye wa wassaynal insana biwalidayhi husna Allah ya ce mun yi wa dan adam wasiya mun ja wa dan adam kunne kyautata wa iyaye duk inda Allah madaukakin sarki ya magana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidaini ihsana wadannan ayoyin sun isa mu yi wa'azi da su game da falala da darajar biyayya iyaye da kuma cewa dole ne a bi su sai dai in sun saba wa dokar Allah fa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa Allah yake in suka nemi kai shirka to kar kai amma fa sai yake duk da haka ka kyautata musu ubanka in yafi kowa shirka a duniyan nan to in yana buƙatar riga kana da hali ka dinka mai yana buƙatar kaza za ka yi mishi to wannan amma in yace shirka ba za ka yi ba saban Allah ba za ka yi ba to annabi Ibrahim da ya rugurguza gumaka shine kuma zai dawo yana tallagunki to yanzu wannan kissa ta zubar da daraja annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to duk wata fassara da zaka kawo in ya zama akwai ire-iren waɗannan abubuwan to ka kauce mata sa'annan sai kuma me sai mukhalafatul waqi'a abinda yake hakikanin al'amari kowa ya san shi gashi sai wata kissa sai ta zo sai ta ƙaryata maka misali jama'a yanzu sihiri gaskiya ne ko ƙarya ne abinda muke nufi shine sihiri akwai shi a duniyan nan koko babu akwai sihiri to sai ka je kai wata fassara da ita fassara sai ka gano cewa sihiri ƙarya ne sai a ce to Qur'ani da hadisi dukkan su sun tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniyan nan yana faruwa sai dai musulunci bai yarda da shi ba Qur'ani kuma ya zo mana da nau'i biyu akwai sihirul haqiqa akwai kuma sihirul takhil sihirul haqiqa shine Allah ya bada labari a cikin suratul baqara raba miji da mata ana yin asiri a ga an raba miji da matar shi shin wannan waqi'i ne akwai shi ko babu akwai ana yin asiri a kashe mutum ko a raba shi da gari ko a tarwatsa shi ko ai kaza kadai abin da ake so ka gane shine wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillahi to su masu musun sihiri abinda suka kasa gane yake nan shi sihirin ba zai ci ba sai inda izinin Allah to in Allah ya bada izinin fa sai zama ashe sihiri ya zama kamar sauran rashin lafiya ce wanda wani zai taka kwalba ba za ta yi mishi komai ba wani kuma ya taka fa sai ta ainihin yi mishi ashe Allah ne bai bada izini a can kwalbar ta rauni ba dan haka sai ta soke shi amma sai ga ya zare ta kuma shikenan sai ta ke wurin ba komai wani kuma da ta dan taba shi sai jini ya fito dan haka sihiri gaskiya akwai sihirul haqiqa sannan akwai sihirul takhil shine sihirin saharatu fir'auna shine bahaushe yake kira rufaido Allah yace saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim suka sihirce idanan mutane waɗannan ƴan dabo na fir'auna igiyoyi ne suka jefar amma sai mutane suke ganin waɗannan igiyoyin sun zama me sun zama macizai haka yanzu sai a ga mutum yana tafiya a kan ruwa sai a dauka cewa a kan ruwa ne yake tafiya ba a kan ruwa bane idanuwanku ya sihirce sai a ga mutum ya jefa buzu ya dare buzun the flying mat duk ƙarya ne idan ku ya rufe in aka samu wani mumini yana karanta ayatul kursi sai a ga gaskiyar al'amarin shi yasa bahaushe yayi fassara ta gari da yace rufaido abin yana nan yadda yake amma idan aka sihirce to yanzu wannan jama'a idan kace kai ka gano cewa sihiri ƙarya ne maita ƙarya ce to sai a ce a'a sihiri akwai shi maita akwai duk waɗannan rufaido akwai sai dai musulunci bai yarda da su ba to dukkan tafsirin ka wanda ya ƙaryata waqi'i abin da yake tabbas ne kamar me kamar Ka'aba sai mutum ya ce ya bincika a cikin tafsirin Al-Qur'ani ya gane babu wani abu da ake nufi Ka'aba. To sai a ce a'a, Ka'aban nan musulmi sun je sun ganta, waɗanda ba su ganta ba ma yanzu an ɗauko musu hotonta sun gani. To yanzu wannan tafsiri naka ya saba waƙi'i, to ba za a yarda da shi ba. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? To anan ne nan mai in aka bullo ta nan, to za a rugurguza maƙaryata da yawa. Mutum ne kuna zaune da shi a cikin soro a anguwar Madabo a Kano ko a Kundila ko a makamantan haka, yana biya muku karatu kawai sai ku ga ya ne muku haka, wai ku matsa, ku matsa, ya ne muku haka, ya ne muku ishara da hannu, sai can sai ku ga ya yi shuru, bayan awa guda sai ku ji ya numfasa, sai ce Ka'aba ce ta zo tana kewaya ni. Ka'aba ta zo tana kewaya ka all the way from Makka, ya sheikh hadha kadhib wa zur wa buhtan. Ma'ana Ka'aba ta ce ake ana kewaya ta kai ta Muhammad abu ta zo ta kewaya ka, a to ƙarya kake yi. Ko kuma ana cikin limanci sai ku ga mutum ya matsa baya yayin reverse, wai manzon Allah ne ya zo ya karbi sallar, ma'ana shi ma yanzu ya zama mamu, manzon Allah ya zo ya karbi limancin. Na'am, Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ya gafarta mishi, yace da gaske ne suna ganin Ka'aba tana zuwa kewaya su, suna ganin wani yana zuwa yana karban sallar, yace amma menene? Yace shedanci ne na shedanu suke dan su batar da su, shedanun ne za su zo da ainihin Ka'aba, sai yana zaunan a soro sai ga Ka'aba ta zo tana kewaya shi, sai ya rudi cewa shi fa ba sai ya je ba, ita take zuwa bigiji gabji, ka san ko ko budurwa ce kake da ita, aka ce ita ke zuwa tadi, kai ba ka zuwa, ai kai ka kai cikin samari, balle Ka'aba musulmi na tafiya wurinta, kai kuma ta taso ta taho. To tambayar ita ce lokacin da ta taso daga Makka ta dawo Madabo tana kewaya ka, mutanen da ke taruwa a can Ka'aba su kuma an tsaye da su ne, an tsaye da su ne cewa ku tsaya ta tafi ta kewaye wani sayyidi a Kano? Ko kun fahimci wannan da kyau? To duk wata fassara da ka fitar da ita in ta saba wa waki in abin da yake ba za a yadda ba. Game da limanci kuma fa Ibn Taymiyyah yace eh, mutum yana sallah in ya saka wannan irin muguwa aqida a ran shi, sai ga wani da alkaba da rauni ya zo ya karbi sallah, yace shedanu ne kawai. Mutum baya zuwa sallar Juma'a, gashi ango ku sai yace saboda shi a Ka'aba yake sallah. Ibn Taymiyyah yace gaskiya ne, suna zuwa shedanu ne ke daukan su su kai su. Mutum bai taba zuwa Hajji ba a yadda zai je biya kudin alhazai, kudin guziri ko kaza, amma kuma sai alhazan angonsu su ce sun ganshi a Arafa, Ibn Taymiyyah yake gaskiya ne shedanu ne suka dauke shi suka kai shi. Waɗannan maganganun gaba ɗayan su kuje ku karanta littafin Qa'idatun Jalila fi Tawassul wal Wasila wallafar Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani. Dubba Ibn Taymiyyah yana daga cikin malamai da Allah ya musu baiwa game da sanin aljanu. Sai a ce ai wani sayyidi ya samu wani salati jiya da daddare, gashi a ƙarƙashin matashin kanshi ana kawo, Ibn Taymiyyah ya gani sai ya ce wannan rubutun hannun aljanu ne. Da ya ga hannun aljanu ya gane, wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum idhan mithluhu mushrikun. Shedanu haka suke wahayi, haka suke rudin mabiyansu. Saboda haka sai mutum a ce baya zuwa sallar Juma'a, mutum baya sallar Idi, mutum baya zuwa aikin Hajji, baya kaza, baya kaza, baya kaza. Ko kuma haka siddan mutum ya matsa sai ya zama karfi da yaji ya saba wa waƙi'i. Yanzu dan Allah, in ba irin wannan mamakon damuna ruwan sanyi, ruwan damuna ya buge ka ba, ya za a yi haka siddan hannunka ya sanyi kalau kamar kankara? Haka siddan jama'a hannun mutum dan adam ka taba shi ka ji ya yi sanyi kalau? To sai mutum wai ya zauna, wai saboda akwai waɗanda za su kawo mai ziyara daga Ilori, sai zauna sai sa hannun shi a kankara ya daure wuni guda, yanayin yana dagewa yana dan jin zafi, yanayin yana dagewa yana daurewa, dan dai hannun ya dahu ya yi sanyi sosai, in suka zo sai ana taba hannun shi ana ya ce hannun shi yi sanyi. hada mukhalifun lil waqi', wannan ya saba wa waqi'i. Wacce fa'ida za a samu hannun shi in ya zama haka? Ku karantar da mutane tsarkakaccen addini, ku zaunar da musulmi lafiya, ku daina kawo musulmi confusion da contradictions, ku bar musulmi su karanta alqur'ani su bauta wa Allah. Ba wai kai sai an gane kai kai ne wane ba, ka isa a gane wane kai ne, tunda ka iya qur'ani ya ishe ka daraja. Wata irin daraja kuma kake bukata? Sai an gano kai wani irin extraordinary human being ne. What does that mean? What does that stand for? Me amfanin wannan? Wacce fa'ida zaka samu in an gano cewa kai wani ifritu ne ko kai wani dajjalu ne? Ba wata fa'ida da zaka samu sai ta kawo al'umma musulmi rudani. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, waɗannan suna daga cikin kaɗan daga abubuwan da naso in ainihin haskaka muku a wannan ainihin majlisi nawa. Ya rage abubuwan da za su biyo baya insha Allahu ta'ala na darussa. Zan yi kokari in yi magana dangane da abin da ya shafi makarantun malaman tafsiri daga cikin sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'ina, sannan sai in gurguso kuma sai in taho zuwa ga nau'i dangane da salon da malamai suka dauka na yin tafsiri bayan waɗancan makarantu sun karantar ɗalibansu sun shiga duniya. Wannan salo ne tafsiri ya koma cikin littattafai. To anan ne za mu rinka kawo a tattakaice, za mu kawo sai da duk abubuwan da za mu kawo za mu yi photostat, don haka hatta masu ji daga nesa za su iya nemo photostat ɗin da za mu ka kawo insha Allahu ta'ala a waɗannan wurare, domin ainihin su rinka bi suna bincike. Misali, za mu zo mu yi magana akan at-tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur sai mu ce tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, tafsirin Ibn Kathir, tafsirin Shawkani, tafsirin Suyuti, sai mu aje waɗannan a matsayin misalai. To sai mu tsaya sai mu kawo takaitattun tarihin malaman da kuma bayani akan yaya littattafan nasu, kuma yaya za ka yi wajen karanta su don ka gane su a bisa yadda ya dace. Sa'annan sai kuma mu koma sai mu kawo at-tafsir bil ra'ayi. Me ake nufi da tafsiri bil ra'ayi? Menene karkasuwarsu? Suma sai mu kawo maka misalin tafsiri bil ra'ayi. Mu kawo maka misalin tafsirin jallalaini, mu kawo maka misalin al'amuran da suka shafi at-tafsir al-ishari, mu zo mu kawo maka tafsiri na ainihin al-futuhatul makkiya da mawallafin shi. Waɗannan abubuwan ina sane da cewa galibi ba haka aka saba gabatarwa da mutanen mu tafsiri ba, an zaku ne a shiga tafsirin ai marmaza a sauka. Amma fa muka ce muku, dama mu tafsirin za mu yi shi ne a bisa manhajiya ta salaf. Idan ka je ka dauki gabaɗayan malaman musalafiya da suka rubuta tafsirai, duk a muqaddimar tafsiransu sai da suka koro bayanai irin haka, waɗanda ke nuna cewa a haka ya kamata a gudana. Wannan shine dalili na farko. Dalili na biyu wani sirri ne a cikin sirrin Allah, shine abinda muke so wannan tafsiri masu sauraron hukunci su zo za su ji hukunce-hukunce insha Allahu na Alkur'ani. Amma muna da ɗaliban ilimi waɗanda muke karantar da su littattafai na ilimin usulul tafsir, muna son mu zo mu yi musu tafsiri a bisa ka'idojin da muka karantar da su, wanda wannan ne zai gaskata musu abin da suka koya a karance, sai su ga to yaya yake a aikace. A ƙarƙashin haka idan muka jawo a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi, in muka fassara ta sai kuma mu kawo wannan irin ta'awuzin ina asalinta a Qur'ani, ina asalinta a hadisi, menene ma'anarta, menene fa'idojinta. Sa'annan sai kuma mu zo mu yi bayani jumla dangane da hukunce-hukuncen ta'awuzi. To kun ga a wannan lokacin ka a ce a yau kwana biyar akan a'udhu, tabbas ai gwamma a kori shedanin da kyau. Ina fata an gane. To idan aka yi haka sai ka tuno to dama fa ya ce zai yi tafsiri ne a bisa manhajiya ta salaf. Sannan wani sirri shi ma da nake ishara zuwa gare shi, mu a wurinmu ba sauke tafsiri ne yake da muhimmanci ba, amma a tsaya kamar yadda sahabbai suka ce suka koyi ayoyi goma sai sun fahimce su, sun yi aiki da su, sun gano ilmomin, sannan a wuce. Don haka mun ɗaukar wa kanmu ne kamar yadda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba ɗayan alqur'ani sau nawa aka saukar mishi da shi? so guda ne aka saukar mishi da shi shine yau a saukar gobe a saukar yana yana bayani a hankali a hankali har kafirai suka ce laula unzila alaihi alkitabu ko jumlatu wahida me yasa ba za a saukar da littafin a lokaci guda ba Allah yace kazalika mun yi haka ne لنثبت به فؤادك دم زونت da shi a cikin zuciyarka warattalnahu tartila kuma mu karanta maka shi mu karantar da kai shi dalla dalla sai Allah yace wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira duk sanda suka zo maka da wani kalubale mu kuma sai mun zo maka da gaskiya kuma mun zo maka da kyakkyawar fassara wannan me yake nufi ashe Qur'ani a hankali ake karanta shi ana fahimta shi idan ya zama a cikin shekara 23 yaushe zamu ba ku garanti zamu sauke muku tafsirin Al-Qur'ani a cikin ainihin wata daya a cikin ainihin shekara 2 idan muka yi muku wannan saukar jama'a mun ga muku tafsirin Al-Qur'ani ba zamu sake muku sai ku je ku yi ta sauraron kasusuwa sai kuma mu dubi yanzu menene ake bukatar kuma a karantar da ku sai aje a karantar da ku kamar yanzu sahihul bukhari yaushe ba mu gama sahihul bukhari kuma mu sake koma a sake cewa a sake maimaita sahihul bukhari sai a ce a shiga cikin sunan tirmizi kuma gama sai a ce a shiga cikin sunan nasa'i sai a ce a dauko mu wafata imam malik haka ake yi to a irin wannan halin da irin wannan nazariyar ce idan Allah ya dauki ran ni malamin da nake yi kafin in kammala duk dalibin da zai hau kujera in ya ci gaba da tafsirin sai yayi babu bambanci da irin tsarin da na dauko daga farko domin an riga an fitar da guidelines abin da ya faru ga malamin malamin mu kenan shine Muhammadul Amin ibn Muhammadin al-Mukhtar al-Shankiti a masallacin manzon Allah yake musu tafsirin suwaye daliban akwai ɗaya dan Najeriya Dr. Ahmad Muhammad Bamba babban malamin hadisi na Kano yana ɗaya daga cikin ɗaliban akwai ɗaya daga cikin su shi kuma mutumin ƙasar Misra ne Al-Qadi Atiyatu Muhammad Salim shine malamin mu da muke karatu a ƙarƙashin shi Atiyya Muhammad Salim yace in aka kawo aya ɗaya wani lokacin sai Shankiti ya ci kwana 7 ya nemi su fassarar ta kuma da ka ake yi in aka jawo ayar in ya fara ficincinata gobe ma in aka zo aka yi sallar magriba kafin sallar isha in ya fara musu wani bayanin sai su ji a cikin ayar ne amma kuma yanzu wani hukunci aka dauko daban su ne waɗannan jeren giyar kasusuwa yana dab da zai kammala sai ya rasu shi malamin namu Atiyatu Muhammad Salim shi ya ci gaba da ya karasa tafsiri in ka karanta farko da ƙarshen tafsirin ba su da bambanci me yasa saboda an riga an kafa musu ka'idojin da suka tashi kawai sai suka ci gaba da akan su dan haka jama'a wanda yake son tafsiri irin wannan da ake ga magari gashi nan ana ta yi Radio Najeriya Kaduna Radio Nagarta FM wacece zaka samu tafsiri mushakkalat amma mu dai ga nahiyar da muka dauka kuma ba mu ce kowa bai iya ba amma muka ce mu ga inda muka dauka dan haka duk wanda zai zo rin tafsirin mu kar ya zo da nufin cewa har yau ba a fara ba a tuni an fara sai dai ba irin yadda ka saba ba ina fatar an gane jama'ar musulmi kamar yadda muka tsara dama gobe da jibi kuma karatun sahihul bukhari ne ko to haka abin yake insha Allah muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ko da yake kafin a tashi wani ya rubuto wo me ake nufi da kalmar qutal shine na karshen karshe wanda daga shi ba wata karshen shine qutal subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika